Masu sauraro sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia kan mitoci 1622 da kuma 25. Abin ninya mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya garzayawa shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin wasu labaran. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau uku ga watan Afrilun shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci. Yanzu karfe 1 wato 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Hukumomi a Russia sun ce akalla mutane 10 ne aka kashe, wasu kuma 50 suka jikata a cikin wata fashewa a tashar jirgin kasa dake St. Petersburg. Sannan kuma kalamai masu zafi da rashin fayyacewa da shugaban Amurka Donald Trump yake yi akan Koriya ta Arewa kafin ziyarar wannan mako da shugaban China zai kawo, ana ganin cewa ya janyo wani shaci-faɗi a kan cewa watakila yana niyyar ɗaukar mataki na yaƙi ne a kan wato Koriya ta Arewa. A yau Litinin ne kuma shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi a fadarsa ta White House.
A jamhuriyar Nijar kuwa an fara cece-kuce dangane da furucin da shugaban Muhammadu Isu yayi na cewa bai zai yi tazarce ba idan ya kammala wa'adinsa shekarar 2021.
To tunda har ya hutu ya bayyana da kanshi, to shikenan alhamdulillah wannan wuta ya zuba mata ruwa.
To sai dai duk da haka wasu na ganin idan ba rami me ya kawo maganar rami.
In babu duhu me ya kawo zancin haskai kada, me yasa ma ake kawo zancin magana ba a tazarce tunda yanzu wajen shekara hudu muna tsara nan gaba ko?
Muna kuma tafa da wasu rawatanni daga jihar Kano, Najeriya da kuma Kamaru. Sannan za ku ji shirin ilimi da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Hukumomi a Russia sun ce akalla mutane 10 aka kashe, wasu kuma 50 suka jikata a cikin wata fashewa a tashar jirgin sama a tashar jirgin kasa a birnin St. Petersburg. Kafofin yada labarai na Russia sun rawaito cewar fashewar ta auku ne a tashar jirgi dake Sananya Square dake tsakiyar birnin. A halin yanzu an rufe dukkan tashoshin jirgin kasa wanda ke cikin birnin mafi girma na biyu a kasar Russia. Yanzu ba a gano sanadiyar fashewar ba, amma shugaban Russia Vladimir Putin ya ce bincike zai duba kowane fanni ciki har da ayyukan 'yan ta'adda. Har yau dai dalilai na wannan fashewar ba su bayyana ba a daidai wannan lokaci da faruwar wannan abin, sai dai bincike ne zai bayyana. Ya ce lallai binciken namu da zai mai da hankali ne ko ta ina daga 'yan ƙanana da kuma miyagu masu aikata ta'addanci. Putin ya isa St. Petersburg ne a yau wato Litinin kenan don gudanar da jawabinsa na shekara-shekara ga manema labarai wanda wata kungiyar siyasa mai samun goyon bayan kasar ta Kremlin ke shiryawa.
Kalamai masu zafi da rashin fayyacewa da shugaban Amurka Donald Trump yayi akan Koriya ta Arewa kafin ziyarar wannan mako da shugaban China Xi Jinping zai kawo a nan Amurka sun janyo shaci-faɗi akan cewa watakila yana niyyar ɗaukar wani mataki da ko dai zai kai ga cimma wata matsaya da China ko kuma ta janyo yaƙi ga dangadan. A wata hira da yi da jaridar London Financial Times a jiya Lahadi, Trump ya faɗa cewa idan China ba za ta iya magance ƙalubale da Koriya ta Arewa ke haifarwa ba, Amurka za ta iya. Ya kuma lura da cewa China tana da ikon faɗa a kan Koriya ta Arewar. Saboda haka ya yi kashiri cewa ya kamata China ta gaggauta sasanta matsaloli makaman nukiliya da na makamai masu linzami na Pyongyang, idan kuma ba za ta iya ba a cewarsa Amurka za ta yi gashin kanta kan wannan lamari. Dakatar da shirin makaman nukiliya da kuma hana gwamnatin Kim Jong-un daga kera makaman nukiliya mai cin dogon zango na ƙasa da ƙasa wato ICBM da zai iya kaiwa ga bangaren Amurka, ana sa ran za su kasance cikin muhimman batutuwa da shugaba Trump da takwarorin aikinsa Xi Jinping za su tattauna a ganawa da za su yi a Mar-a-Lago da ke Florida a ranar Alhamis. Ziyarar da sakatarin harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da na tsaro Jim Mattis suka kai a wannan yanki a kwanan nan ya taimaka ainun wurin tabbatarwa shugabanni a China da Tokyo da kuma Koreya ta Kudu cewa Amurka za ta ci gaba da daukan matakan takunkumin tattalin arziki wajen horar da Koreya ta Arewan don ta canja halayenta da kuma dakatar da shirin nata na kira makaman nukiliya.
Wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne shugaban kasar Amurka Donald Trump zai gana da shugaban Masar Al-Fatih Al-Sisi a fadarsa ta White House, wadda ita ce ziyarar aiki ta farko da shugaban na Masar ya kawo a nan fadarar White House. Tsohon shugaba Barack Obama ne ya dakatar da kasar, wato ya dakatar da bada taimako ga kasar biyo bayan juyin mulki da sojojin kasar karkashin jagorancin General Sisi suka yi na hamarar da shugaban kasar wanda aka zabe shi bisa tafarkin demokradiya Muhammad Morsi a shekarar 2013. Daga bisani bayan shekara guda ne aka zabe Sisi a matsayin shugaban kasa. Shugaba Obama bai gayyaci Sisi zuwa fadar White House ba, kuma yana sukar lamiri ga mulkin soji na Masar saboda rawar da suka taka wajen kawo ƙarshen mulkin kungiyar da ake kira wato Muslim Brotherhood ko kuma ƴan uwa musulmi waɗanda wato Morsi ya jagoranci a matsayin shugaban ƙasa. Sisi ya ɗauki jam'iyyar na ƴan uwa musulmi a matsayin ƴan ta'adda. Ganawa na shugabannin biyu a yau a nan Washington tana samun kulawa sosai daga mutane na kasar Masar da ke kokarin gane manufar shugaban Amurka wato Donald Trump kenan a kan kasar su, musamman ma bayan Trump ya haramtawa wasu mutane daga kasashen musulmi guda shida shigowa Amurka.
Gwamnatin Kamaru ta ce kungiyar masu tsauraran ra'ayi a bangaren kasar masu amfani da harshen Ingilishi ita ce take shirye kai hare-haren ta da gobara a gine-ginen ma'aikatan gwamnati makamancin wanda aka kai a kasuwar garin Limbe a kwanan nan. Wakilin muryar Amurka Kinzeka da ke can Limbe ya rawaito mana cewa gobarar da aka saka a kasuwar ta ƙara janyo kiranye-kiranye ga buƙatar sabunta tattaunawa don kawo ƙarshen yajin aiki na watanni biyar da ma'aikata ke gudanarwa a ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi. Gobarar da ta tashi a kasuwar Limbe ta kai sawa'i huɗu tana ci a ranar Asabar, kuma shaguna 50 ne gobarar ta ƙone ƙurmus. Gwamnan jihar Kudu maso yammacin kasar Bernard Okeli Bailey ya ce ‘yan sanda sun kama wani mutum da ake zaton ɗan ƙungiyar masu aƙida ɓallewa ne daga ƙasar ta Kamaru. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda gwamnatin jihar Kano ta fara shirye-shiryen gudanar da taron koli kan tattalin arziki da saka hannun jari a jihar cikin watan nan na Afrilu. Wannan dai shine karo na biyu da jihar za ta iya yin irin wato za ta gudanar da wannan taro. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana.
A shekara ta 2006 ne aka gudanar da taron koli kan lamuran tattalin arzikin Kano da harkokin saka jari a jihar, wadda wata kungiya ta masana da ƙwararru a fannoni daban-daban 'yan asalin Kanon bisa jagorancin tsohon ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na tarayya da tashin Sidin Usman ta shirya, kuma aka gudanar da shi bisa haɗin gwiwa da gwamnatin jihar. Shekaru 11 bayan wancan taron koli, yanzu haka gwamnatin Kano ta kafa wani kwamiti da zai shirya taron karo na biyu, kuma tsohon ministan ne ke shugabantar kwamitin. Dr. Shamsuddin Usman ya fayyace abubuwan da ake sa ran cimmawa a yayi da kuma bayan kammala taron na bana.
Abinda ake fata a cimma shine na ɗaya a daɗa haɓaka tattalin arzikin jiha, na biyu a sami mutane da kamfanoni wanda suke da sha'awar saka hannun jari a wannan jiha tamu. Waɗansu an riga an dama an gama sa hannu, an gama shiri da su. Waɗansu za a yi amfani da wannan taro a wajen ma za a sa hannu na yarjejeniya da waɗansu waɗanda an riga an gama tattaunawa da su da gwamnatin jiha. Wajen musamman harkar kasuwanci, in ka bibiya za ka ga ai daga Lagos sai a ce sai Kano a ƙasar nan. Abin da muke ƙoƙari shine ya zama in ma za mu iya kama Lagos ɗin mu wuce ta, to a yi ƙoƙarin yin haka ɗin. Shi dama irin wannan taro kamata ya ana yinsa akai-akai. Shi yasa ma yake da mahimmanci a ce an kuma duba irin wa'ancan shawarwari da aka bayar da kuma waɗanda sababbi da za a bayar.
Farfesa Kabiru Isa Ɗangdago da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya bayyana aniyar gwamnati ta aiwatar da daftarin kudurori da shawarwarin da masana za su bayar a yayin taron.
Daga an za kaddamar da wannan taro, shawarwarin da za a samu daga taron, ina mai tabbatar maka cewa ba za a dade ba, majalisar zattawa za ta dauki, za ta yanke shawaran aiwatar da su, kuma duk ma'aikatar da abin ya shafa za a daura mata nauyin ta ga cewa ta aiwatar da su akan lokaci. Ka san wannan gwamnati ta continuity ce, duk wani abu da wasu gwamnatocin baya suka yi ba ma gwamnatin da ta wuce ba, ta can baya ma ta shekaru, ana kokarin ganin cewa an kammala su. To muna da kyakkyawan yaki ne cewa Allah ya yarda abubuwan da aka faro na bayan wanda da aka yi watsi da su, za mu yi kokari mu ga cewa an kammala su. To kaga duk waɗannan abubuwa da wannan kwamiti zai bada na sha'a matsayin shawara in aka fara aiwatar da su, ai mutanen jihar Kano ba su taɓa yarda bayan shi wannan gwamna ya gama wani kuma ya zo ya watsi da waɗannan abubuwan ba.
Cini dai gwamnatin jihar Legas ta miƙa goron gayyata ga gwamnatin Kano kan buƙatar gudanar da taron koli na haɗin gwiwa tsakanin jihohin biyu game da saka jari da lamuran tattalin arziki, amma zai wakana ne bayan kammala na Kanan, inji Dr. Shamsuddin Usman.
Bayan an gama wannan taro da za a yi a nan Kano, na tabbata ba za a dade ba, amma wannan tsari ne tsakanin gwamnan jihar Kano da gwamnan jihar Legas, mu ƴan aiwatarwa ne kawai.
Taron koli kan tattalin arziki da saka jari shine abin da ake yayi a yanzu a tsakanin gwamnatocin jihohin Najeriya, inda ita ma gwamnatin jihar Kaduna ke shirye-shiryen gudanar da nata bayan da a watannin baya gwamnatin jihar Ogun ta yi makamancin sa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ake ci gaba da cece kuce tun bayan da shugaba Muhammadu Isuhu ya bayyana cewa ba shi da niyyar yin tazarce biyo bayan raɗin da ake ta yi na cewa yana shirin yin hakan. Daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana.
Shawarwarin da majalisar CNDP mai alhakin warware rigingimun siyasa ta bullo da su a watannin baya kan buƙatar aiwatar da gyaran huska wa dokokin zaɓe da wasu ke yi wa kallon wani matakin share fagen kwaskwale kundin tsarin mulki domin shigar da tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko, su ne suka haifar da shakku a wajen 'yan Nijar da dama waɗanda ke tunanin yiwuwar shugaba Isuhu ya zarce akan karagar mulki a shekarar 2021. To amma furucin da ya yi albarkacin cika shekara ɗaya da soma wa'adin mulkinsa na biyu ya cire irin wannan tunani a zuciyar wasu 'yan siyasa, irin su Suma'ila Ahmadu, shugaban jam'iyyar PND a waiwaya.
Wato shi dai shugaban ƙasar nan mai Muhammadu Isuhu, ni ɗin nan na zarge shi da cewar mulki nan akwai wuya in har ya bar shi. Bayan wannan akwai mutane guda-guda, manyan mutane masu hankali waɗanda sun yi mun zamana mun yi hira cewa a'a, take-taken Isuhu ba na barin mulki ba ne. E me yasa haka? In ka duba ba mamaki ya rika jin irin wannan maganganu wuri-wuri da zargi irin wannan. To tunda har ya hutu ya bayyana da kanshi, to shikenan alhamdulillah wannan wuta ya zuba mata ruwa.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan siyasa da jami'an rajin kare demokuraɗiyya. Mataimakin shugaban kungiyar Kadet Dauda Tankama na kafa-kafa da waɗannan kalamai na shugaba Isuhu Muhammadu.
Tunda in babu duhu, me ya ka zancen haska kila? Me ya sama ake kawo zancen magana ba a tazarce tunda yanzu wajen shekara huɗu muna saura nan gaba ko? To me ya sama shi da kankan shi yake kawo wannan zancen? Don haka mu abu da za mu yi a takaice, za mu sa ido, ya faɗi ya ce ba ya yi tazarce. Zamu rubuta mu aje kuma lokaci zai bada wanda gaske za ta hitowa.
Jamhuriyar Nijar ta yi fama da hayaniyar siyasa a shekarar 2009 lokacin da shugaba Tanja Muhammadu ya buƙaci ƙarin jalalin mulki na tsawon shekaru uku saɓanin abinda kundin tsarin mulki ya ƙayyade. Dalili kenan da wasu 'yan Nijar ke ganin a harkar siyasa komai zai iya faruwa, musamman idan aka yi katarin haɗuwa da zigar miyagun fadawa, in ji su.
Ita suka ho wani abu dai daban, kaman kalangu ne na dambe a rinka kaɗa ma. In ana kaɗa ma kalangun dambe, ba mamaki in a ƙasa kake jin kiɗin ka ji shi a sama. Duk da aka zuga ka za ka yi abin da ba daidai ba, to hankalinka aka ce ya zamana ya yi aiki. Shi wancan wanda aka zuga ɗin ya yi tazarcen a wancan lokacin ya ta kasance mishi. To wannan ita za ta sa ya duba ya kalla shi kanshi, nake tsammanin akwai wuya su makusantan layi su zuga shi ya bi waccan hanya tunda ya san irin ƙayoyin da ke cikinta.
Bisa al'ada, shugabannin ƙasashe musamman na nafiyar Afirka kan shirya mutumin da suka fi fatan ya gaje su da zaran suka doshi shuɗewar wa'adin da doka ta yi musu tanadi, tsarin da shugaban ƙasar Nijar ya ce bai taɓa tunani a kansa ba. Saboda haka duk wanda 'yan Nijar suka zaɓa, shi zai damƙawa ragamar mulki. sai dai fa wasu ƴan Niger na cewa
partin nan naka da kake ya hiddo ka mulki rago ne kake tirka kayan sallah. Yanzu duk abin da mutane su gani bai da akwai wuya da ya dauka ya ba wani ga partin da ya azashi iko.
Mulki ne ake na zabe wani demokradiya. Ba wani da bane. Shi wanda yake tunanin zai gaje shi, shi yanzu in isu yace mishi a wani kai za ka gaje ni, shi wannan ya yarda. Gado ya danganta da al'umma, zabe ne za a je.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a can jamhuriyar Kamaru kuwa wata gamayyar kungiyoyin masu zaman kansu ta horar da matasa sama da 70 kan ilimin na'urar kwamfuta da zama taimaka musu samun kwarewa da za su dace ba su damar samun aiki da wuri. Ga rahoton Muhammad Awal Garba.
Gamayyan kungiyoyi guda uku na kasar jamhuriyar Kamaru a sanda ta dattawan kasar ta Kamaru da sabon kallo ta matasa ƴan jami'an kasar ta Kamaru hade da kungiyan iyaye ta uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Chantal Biya sun gudanar da wani babban biki na bawa matasa da ma waɗanda ba matasan ba waɗanda shekarunsu ya haye 50 na shaidar kammala horaswa da suka samu na sanin ilimin na'uran kwamfuta. Mutane 70 ne dai suka samu wannan hadar. Alhaji Ruwanu Sharubutu shine shugaban kungiyan Asamdek ta dattawan kasar jamhuriyar Kamaru.
Shi sa muka yi kokari muka sa wayannan yara su 70 su koyi wannan abin nan na kwamfuta. In suka iya suka samu takardun su ka ko a ina suka je neman aiki za su nuna cewa ga nawa takardan da nake da shi. To mun sa kuwa sun yi wannan course din sun kare an zo an ba su attestation su. Yanzu ka kowa yana da izinin lokacin da ake neman aiki ka nuna cewa eh kai ga abin da ka koya. To in za a ke aiki a cikin wannan fannin din za a dauke saboda haka shi samu kai kaga babu yaro ba babba.
Shi ma shugaban kungiyan na ƴan jami'an kasar jamhuriyar Kamaru Garba Audu ya nuna farin cikin sa kamar haka.
Wato yayin da aka ce ku 70 ne kuke na waje da abin da kuka samu kun da ba ku tuna za ku wannan biyan ba farin cikin na wajen ku. To game da haka kun ga wannan abin da muka yi nan zai bude hanyoyi dewa na madalibai saboda samu hanyar neman wuri aiki. Farin ciki muka yi mun farin ciki da gaske saboda wannan zai taimake mu dewa da gaske.
Ita ma wakiliya ta musamman ta kungiyan iyayi Madam Popina ta yabawa matasan.
Initiée en 2013, l'opération Michel Horizon 2035 a pour objectif entre autres.
Ina nuna godiya ta ga matasa da ma waɗanda shekarunsu suka zarce game irin jajircewa wanda suka yi na samun ilimin zamani. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce za ta himmatu matuƙa gaya wajen ganin ta horar da jama'an kasar ta Kamaru nan da shekara na 2035. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
An zagugu a nan na cewa karfe 11 na safe ne da minti kusan 18 ana sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kwalkwaliyar daraja.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ƙarashin tattaunawarmu da shugaban hukumar ba da tallafi a makarantun gaba da sakandare a Najeriya, TETFUND, Dr. Abdullahi Baffa Bich, wanda ya share makonni a shirin nan namu na ilimi garkuwar ɗan Adam don fayyace ma al'umman Najeriya haƙoƙi da aikace-aikace da suka rataya a kan hukumar da yake ma jagoranci ta TETFUND.
Wannan shi yasa muka saka ɗaukar ɗawainiyar malamai su ji su ƙaro karatu, muka ba shi muhimmanci babba. Wannan shi yasa muka ɗauki kuɗi maƙudai muka saka a cikin wannan tallafi.
Wane irin hoɓɓasa kuke yi dangane da abubuwa da suka shafi kyautata jin daɗin su malamai da suke a waɗannan makarantun ne?
To ka san kamar yanda nake ta jaddadawa mu hukuma ce mai bada tallafi ba hukuma ce da take daukar dawainiyar harkar ilimi ka cokan ba muna kuma da wasu iya hurumin da aka ware mana inda zamu bada wannan tallafi maganar albashin ma'aikata ko wani allowance za a ba su ko kuma harkar jin dadin ma'aikata maganar condition of service baya cikin abinda wannan hukuma take da alaki akai amma kamar daukar dawainiyar ma'aikata su je su yi karatu ko su je su halarci bita ko kuma a ba su tallafi domin su bincike ko kuma su rubuta littafi ko kuma waɗannan makamanta duk yana cikin abubuwa da miki wanda shi ma za a iya saka shi kamar a cikin tsari na walwalar ma'aikata amma a ainihin walwalar ma'aikata zancen albashi da allowance da sauransu baya cikin hurumin mu doka bata aminta da mu shiga cikin wannan layin ba
babu wani dama da za a iya samu domin a saka wannan ciki tallafi da kuke bada saboda idan aka lura cewar matsalar ilimi ba kawai samar da dakunan karatu bane ko kuma samar da ainihin abubuwan da za a gudanar da karatu watan su kansu malamai in suka samu kyakkyawar albashi ko kyakkyawar inganci tsakanin su da gwamnati za a iya samun nagartaccen karatu
ba idan za a yi wannan hukumar ba za ta yi komai ba sai wannan to kuma koyaushe ana saka abubuwa a kan ma'auni ne sannan kuma ana daukar nauye-nauye ana dorawa kowace hukuma daidai abinda ya kamace ta ita wannan hukuma da yake hukuma ce da take karbar haraji daga kamfaninnika kuma an kira shi harajin ilimi gwamnati bata gaza ba wajen daukar dawainiyar walwalar ma'aikata wajen biyan albashi da sauran allowance wannan abu ne da ake sakawa a cikin kasafin kudi gwamnati kuma tana bayar da waɗannan kudade ana yi amma mu a wannan hukuma ta mu maganar yaya za a inganta shi wurin yin karatun da kuma su masu koyarwar ya za a tabbatar da horar da su da kuma kyautatuwar nazari da karatu nasu waɗannan abubuwa su ne mun tabbata cewa za su ƙara haskaka tsarin ilimi mai zurfi a Najeriya za su ƙara inganta shi za kuma su saka cewa tsarin ilimi mai zurfi a Najeriya ya gogayya da na kowace ƙasa a duniya wanda babban burin shi ne ya kasance jami'o'inmu da sauran makarantun fasaha da na horar da malamai da muke da su a Najeriya ya kasance za su yi gogayya kafada da kwatankwacinsu ko'ina suke a duniya tsarin bada albashi yana cikin abubuwan da zai kawo wannan gogayyar amma adadin albashin da zaka bayar idan baka tanadar da abin da za a yi aikin da kuma wurin da za a yi aikin mai kyau ba albashi ba zai yi tasiri wajen kawo wannan cigaba da ake fata ba
idan na fahimce ka baya ga duk wa'innan haƙoƙi da suka rataya akan wannan hukuma ta ka baka ganin cewar idan aka fito da wata dabara ko wata hanya na daukan waɗansu 'yan ƙasa waɗanda suka samu ainihin takardun digirin farko ko digiri na biyu waɗanda ba su kai ga samun aiki a jami'o'i ba ko a makarantun ne amma suna da ilimi ko suna da hazaka a ƙarfafa musu a ba su damar su je su yi wannan karatu a ƙasashen waje ko kuma su je waɗansu jami'o'i su yi karatu wanda zai ƙara tallafawa a samu nagartacce ko ingancin ilimi a ƙasa wannan baka ganin in aka yi haka shi ma zai taimaka
akwai hukuma musamman da alhakinta ne da ake cewa scholarship board hukumar ba da tallafin ƙaro karatu wannan alhakinta ne ta yi wannan dawainiya kuma tana yi amma mu a tsarin dokarmu naira ɗaya ta wannan hukumar in ta fita za ta tafi makaranta ne idan tallafin bincike misali ai ba malaman da suke a makarantun ilimi mai zurfi ne kurin suke bincike ba mutane da dama da suna yin bincike ma wani lokaci mai zurfi amma ba za mu iya tallafa musu ba ma damar ba ma'aikata ne ko a jami'a ko a makarantar fasaha ko a makarantar horar da malamai ba waɗanda doka ta kira su ne abokan hulɗarmu da kuma za su ci gajiyar tallafinmu su ne waɗannan tsarin layin makarantu guda uku so shi wanda ya yi karatu a jami'a ya samu sakamako mai kyau kuma yake ganin yana so ya je ya ci gaba da karatu mai zurfi zaɓi guda biyu ne ko ya samu aiki a cikin layin makarantu wannan makarantun kuma suka turo shi mu dauki dawainiyarsa ko kuma ya nemi tallafi daga ita wannan hukumar Federal Scholarship Board
ba sauraro baki daya iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu juya akalar shirin zuwa wani yankin kuma muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Abdullahi Baffa Bichi, shugaban hukumar Tatfund ta Najeriya, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman sani don kan.
To madalla a gaida Yusuf, yanzu kuma ga sakon nuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace hakika cutar sankarau na ci gaba da cin karanta babu babbaka, musamman ma a jihar mu ta Zamfara. Kuma a zahirin gaskiya bamu ga magungunan da hukumomi ke ikirarin ware makudan kudade domin sayo su ba. Muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan cuta mai saurin kisa, daga Muhammad Salihu Kaura na Modo Zamfara. Sai kuma sakon da yazo daga hannun Isa Lawan Girgir, dan masanin Girgir, da Zakariya A Musa Girgir, jihar Yoban, Najeriya. Suka ce assalamu alaikum BOA Hausa, gyaran dokokin zabe da majalisar dattawan Najeriya ta yayi daidai, sai dai ta yi tuya ta manta da albasa, domin da ya kamata ta yi gyara akan hukumomin zabe na jihohi. Sai wannan sakon ya ce ko shakka babu matakin da wani yanki na kasar China ya dauka na sanyawa musulmi yan kabilar Uyga wasu tsauraran dokoki abin takeici ne, musamman ma ganin yadda dokokin sun kaci karo da addinin musulunci. Daga Abdulmalik Sa'idu Mai Biredi tashar Bagu Gusau. Sai wannan sakon yace salam BOA Hausa, dan Allah ku bani dama ne kira ga gwamnatin jihar Jigawa na cewa mu fa har yanzu al'ummar Dutse Emirate bamu ga wani aiki na azo a gani ba da gwamnatin jihar ta Jigawa ta yi wa al'umma ba a gargashin jagorancin gwamna Badar Abubakar. Dan haka ya kamata makarraban gwamnati ta Jigawa su sani cewa shekara ta 2019 tana nan zuwa, muddin basu canja halin su ba to za su girbi abin da suka shuka in Allah ya yarda. Sako daga Tanimu Inuwa Zangon Buji, sabon dalibi a Jigawa State College of Islamic Legal Studies Ringing. Sai sakonmu na karshe wanda yazo daga hannun Tanimu Inuwa Zangon Buji, sabon dalibi a Jigawa State College of Islamic and Legal Studies Ringing, yake salam fatan alheri ga dukkan daukacin ma'aikatan gidan rediyon VOA.
To da haka ne kuma kawo ga labari a takeice.
A jiya Lahadi, iyalai da masu ceto sun wuni suna neman mutane da ambaliya da zaizayen kasa ta afka da su a kudancin Colombia, inda mutane akalla 254 suka halaka, ciki har da kananan yara da wasu da dama da suka jikata. Shugaban kasar Juan Manuel Santos, wanda ya sake zuwa garin Namoko a jiya Lahadi don ganin yadda ake gudanar da ayyukan ceto, ya dora a shafinsa na Twitter cewa alƙaluman farko suna da damuwa. Sai dai ya ce canji yanayi shi ne sanadiyar wannan bala'i. Ya ce garin Namukuwa ya samu kashi ɗaya cikin uku na ruwan sama da ya saba samu a cikin dare ɗaya. Shugaban Santos ya mika godiyarsa ga China da bakin wato da bankin Raya cikin gida na Amurka, wanda suka taimaka da dala miliyan ɗaya da kuma dala 200,000 don sabar da kayan agaji. Kazalika Jamus da kuma Belgium suka ba da nasu taimako. Koguna da dama da ke kusa da garin Mukuwa ne suka batse a jiya wato a safiyar Asabar, wanda ya sanadiyar kwararren ruwa da tabo da kuma tarkace zuwa cikin garin, kuma suka lalata hanyoyi da suka shiga gidaje a lokacin da mutane suke bacci. Ma'aikata na masu sa kai kuma suka ce wato gobarar ta kashe wato mutane da dama, inda ma'aikatan gobara suka kwashe gawarwaki 83 cikin wato kwata kenan a cikin garin da ake kira wato Villa Gozan. Kuma suka ce har yau dai akwai wasu ƙarin gawarwaki wanda suka saura a cikin tarkace. Hukumomi a Rasha sun ce akalla mutane 10 aka kashe su, a wasu 50 kuma suka jikata cikin wata fashewa a tashar jirgin ƙasa a St. Petersburg.
Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku ɗauki da wani sabon shiri, inda za mu so mu ji ra'ayinku kan shin ko kun gamsu da irin matakan da hukumomi ke ɗauka a yankunanku domin ganin sun daƙile yaɗuwar cutar sankarau. A makafin nan bari mu miƙa godiyarmu ga Alhaji Ilyasu Ibrahim Sani na NDIC da Hajiya Sa'adatu Ilyasu Sani da suka kawo mana ziyara. ɗakin watsa labaran namu a Washington DC yayin da suke wata ziyara kenan. Yanzu madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada mana wannan shiri sai injiniyan mu Rob McLean. Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Sai dai kada ku nisa, ga shirin yau gobe nan tafi. Ai sauraro.